This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yara ɗan kimanin ko kuma yara ƙanana ɗan shekaru kaɗan sannan kimanin guda 22 ne kuma marayu marasa galihu suka samu tallafi na USAID wato hukumar bunƙasa ƙasashe da ƙasar Ireland na kimanin dala Amurka 800,000.
Kaman feed and read program ɗin wanda muke ma almajirai wayansu da sun manyantan nan to su kuma ana akwai wani shiri daban wanda ake da shi domin su koyi sana'a su koyi yanda za su lura da kansu.
To har ila yau dai a cikin shirin na hantsi akwai rahoton da yake nuna yadda ƴan Adamawa ko kuma wasu masu tsokaci akan shari'a Adamawa suke kallon bayanin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne cewa tsarin shari'a ƙasar na iya kawo cikas a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Haka kuma akwai shirin rigakafi na Jummai Ali da kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana har ma da sakonnin da kuke aiko mana ta waya. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama ya ce kaiwa wani addini hari tamkar kaiwa sauran addinai hari ne. Shugaban da yana magana ne a jiya salin da kai ziyara a wani masallacin da ke gunduman Baltimore da ke cikin jihar Maryland. Shugaba Obama ya ce su Amurka dukansu abu guda ne sai dai da zaran wani bangare ya fara jin cewa ya zama saniyar ware to kuma ko kuma yana huskartar tsangwama to akwai matsala. Shugaba Obama ya ci gaba da bayani ga taron al'umma ta musulmai da ke Baltimore yana cewa ya damu matuƙa gaya da irin harin da aka kai ga musulman Amurka jim kaɗan da harin da aka kai ga Paris da waɗanda suka kai na San Bernardino. Ya ce kowannen masallacin ma da yake ciki a halin yanzu ya fuskanci barazanar tashin hankali. Ya ce sautari wasu na alaƙanta addini da ta'addanci wanda hakan bai dace ba domin ko kwanan baya wasu suna kalamai mara daɗi ga musulman Amurka abinda ya ce hakan bai dace ba. Idan dai ba manta ba dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya ba da shawarar cewa ya kamata a dakatar da barin musulmai suna shigowa Amurka har na wani lokaci kana a samar da wani kundin tattara bayanai game da musulman da ke Amurka ko kuma ya zame dole su shigo kasar. Sai dai sauran abokan takarar nasa sun yi fatali da wannan shawara tasa. Daya daga cikin shugabannin masallacin da Obama ya zarta a ba Amurke amma ɗan asalin ƙasar Pakistan Ahmed Rana shi da matarsa sun ce sun yi farin cikin cewa shugaba Obama shi da ya takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sautari suna sukar lamirin tsangwaman da ake wa musulmai da musulunci a duniya.
Ana zargin 'yan ƙungiyar ISIS da kashe ɗaya daga cikin jami'an da ke baiwa sojojin Rasha shawarwari. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Laraba cewa jami'in wanda ba a bayyana ko wane ne ba ya samu mummunan rauni sa'ilin da yake aikin taimakawa sojojin Siriya don su samu su san yadda za su yi amfani ko sarrafa sababbin makaman da suke da su. Ma'aikatar ba ta bayyana a ina ne wannan abu ya faru ba sai dai ta ce za ta karrama marigayin da lambar yabo. Wannan ɗan taliki dai shi ne na uku a jerin dakarun ƙasar Rasha da aka kashe a Siriya tun lokacin da ƙasar take aikewa da jami'anta da za su riƙa baiwa sojojin Siriya shawarwari game da ƙungiyar ta ISIS. Sai dai kuma Amurka da sauran ƙasashen yammacin Turai sun soki lamirin Rasha na mayar da hankali akan wasu ko kuma masu adawa da gwamnatin Bashar al-Assad kawai suna cewa harin da ma take kaiwa ta sama da gayya kawai suke yin sa.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Laraba ne alkalin kotun da ke Pennsylvania ya yi watsi da kokarin da mai kare dan wasan barkwancin nan Bill Cosby ya yi game da tuhumar da ake wa shi Bill Cosby din dan kan fyaɗe. Alkalin ya ce ba ko je ka dawo za a ci gaba da wannan shari'a tasa. Babban hujjar da mai kare Cosby ya gabatar shi ne tsohon mai shari'a na yankin da ke sauraron ƙarar ya baiwa Cosby damar dakatar da sauraron ƙarar a shekarar 2005 don haka ya ce zai yi amfani da dalilan da shi Cosby ya bayar game da wanda ya shigar da ƙarar. mai kare Cosby ya ce don haka abinda ake bukata shine dakatar da wannan shari'a. Larry Chris Tabak ya ce abinda suke fatan ganin kotu a halin yanzu shine ta mutunta alkawarin da aka yi can baya. Sai dai kotun ta ce game da wannan batu ba wani yarjejeniyar da aka cimma a rubuce. Akan haka ne alkalin ya ce mai gabatar da kara na iya ci gaba da tuhumar da ake washi Cosby din. Alkalin kotun Kevin Steele ya ce kotu ba za ta amince da kokarin da wani mai hannu da shuni yayi ba wajen amfani da tasirin da yake ganin yana da shi domin kaucewa tuhumar da ake masa game da ayyukan asha.
To labaran sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yara kimanin 22,000 suka samu wani tallafi ko kuma za su mori wani abu wanda yaran sun hada da marayu da kuma marasa galihu. Abinda za su mora kuwa za ku ji a cikin rahoton mu wanda wakilin Sanusi Adamu ya hado mana wanda akan USAID ne, wato kungiyar tallafa kasashen masu tasowa a Afrika da ma sauran duniya baki daya. Ga wakilin namu.
Jami'ar Amurka a Najeriya ta kafa cibiyoyin karatu 750, akwai kuma malamai 750 cikin su ɗaliban jami'ar da suka sadaukar da kansu. Karkashin wannan tsarin, jami'ar ta wallafa littattafai sama da 50 cikin harsuna masu saukin fahimta ga ɗaliban. Dr. Grace Malgwi, jagorar shirin koyar da karatu da lissafi na Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola Fadar jihar Adamawa, ta yi mini ƙarin bayani.
To namu muna so ka muyi creative foundation ne a cikin karatu da lissafi. Muna targeting wanda ba sa makaranta, muna fatan cewa in sun wannan program din marmarin shiga makaranta zai shige su, amma kuma kaman feed and read program din wanda muke ma almajire wayansu da sun manyantan nan, to su kuma ana akwai wani shiri daban wanda ake da shi domin su koyi sana'a, su koyi yanda za su lura da kansu.
Cibiyar Raya Kasashe Masu Tasowa ta kasar Amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin kasar Ireland ta baiwa jami'ar tabbacin fada da shirin zuwa sauran sassan Najeriya idan kashi 50% na ɗalibai ban sun iya karatu da lissafi cikin watanni 6, in ji shugabar jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola, Dr. Maggie Ensign.
I thank the members of the Adamawa Peace Initiative who have identified 22,000.
Ina godiya ga kungiyar wanzar da zaman lafiya da suka nemo yara 22,000 da ba sa makaranta. Kokarinmu shine mu ga shirin ya isa ga yara marasa galihu. Da yake kaddamar da shirin, tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce an kafa jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola bisa turbar sadaukar da kai da kuma yi wa al'umma da take tsugune a cikin su hidima.
When we conceptualized this university and eventually it became a reality,
na shaidawa hukumar gudanarwa na jami'ar Amurka a Najeriya cewa kafa wannan jami'ar ba zai yi tasiri ba, matukar bai taba rayukan al'umma da ke zaune a kewaye da ita ba. Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola na amfani da radio wajen koyar da karatu da lissafi ga yara marasa galihu. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.
To Allah ya raya mana zuri'a gaba daya. Wasu masu tsokacin shari'a sun faɗi yadda suke kallo ko kuma suka kalli maganar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da tsarin shari'a ƙasar, wanda yace yana iya kawo cikas ga yanayin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga rahoton wakilin mu na sashin Hausa, Ibrahim Abdulaziz.
Barista Idris Abdullahi Jalo, ya daga cikin shugabannin kungiyar lauyoyin jihar Taraba, ya ce akwai bukatar katun tana zo ga wannan kalami ne shugaban kasa.
Ni a fahimta ta shugaban kasa ba yana zargin alkalan kotuna ba ne da kin ko kuma bashi haɗin kai wajen yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Idan ana tuhumar mutum da kowane irin laifi, dole sai an gabatar da shi gaban kuliya a bashi haƙƙi ne na kare kansa, ko ko lauya ya kare shi, sannan ya kawo dukkan shaidunsa kafin nan kotu ta yi nazari ta yanke hukuncin ko ta same shi da laifi ko a'a. Idan ta same shi da laifi, ya tabbata mai laifi. So ina ganin wannan ne matsalan shugaban kasa. Idan yana da iko watakila da ya ɗauki wa'annan saboda idan aka samu mutum da laifin cin hanci da rashawa ko kuma sace dukiyar al'umma a yanke mai hukunci take yanke, to kaga kuma bisa tsarin mulki musamman a wannan lokaci da muke lokacin mulkin demokradiya, dole ne wayannan hakoki wanda tsarin mulki ya ba wa dukkan wani dan adam a bisu musamman a kotuna.
To sai dai kuma ga irajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Safar Group ya mako danganta wannan tafiyar hawaye ne da shakulatin bangare daga bangaren masu shigar da ƙara.
Muna kallon ba daidai bane ai ta dora ma alƙalan laifi kan cewa su ne suke kawo jinkiri akan maganar shari'u. Ita shari'a ba ta yiwuwa sai da hujja, ba alƙalan za a kalla ba sai su koma su duba menene ma'aikatan shari'an take ciki, yaya yanayin lauyoyin da suke kare gwamnati menene suke ciki, shin an wadata su da kayan aiki, an ba su abubuwan da ya kamata. Amma lauyan da wani zai ɗauka daban, za ka ga shi na da gidajen shi na da motocin shi na cikin kwanciyar hankali, amma na gwamnatin sai ka ga da kafa ma yake yawo, to ya kake tunanin zai je kare gwamnati akan waɗannan abubuwa?
Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Lallan shugaba Adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama.
To tunda mun ji rahotanni ciki har da wanda ya shafi yara, bari mu ji wannan faifai na dan Maraya Jos.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye.
To ana tare ne fa da sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Iyaye mata mu kai ɗan murga kafi yau, riga kafin yara babu illa ga mai yin sa.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shiri. Har yanzu muna tuna baya. A shekara ta 2015, bullan annobar ciwon ƙyanda a birnin Maradin Jamhuriyar Nijar ta sa
ma'aikata masu kula da kiwon lafiya tare da likitoci sun fantsama a cikin birnin Maradin da kuma anguwanni domin aiwatar da rigakafin cutar ga ƙananan yara, inji wakilinmu Sha'ibu Mani.
Dr. Faruku Mazu na likita kofa 17.
Tun dinan da sati 3 zuwa 4 da suka wuce muka fara samun wa'anga yara wanda ake kawowa suna da ciwon ado. Da ko ciwon ado ya ware bacewa, amma shekarun gana baya an ware samun shi. Suka zo ba su da lahiya, aka kawo ba su da lahiya, su ne yara wanda ke da shekara guda zuwa shekara 14. Kuma da muka yi bincike sai muka gani duka shawarar da ake yaran nan ba su yi ta ba. Sun kiya ne ba a kawo su ba ne, yayin uwayen ba su yarda ba ne, amma dai ga shi cikin 26 da muka samu, to 24 ba su da shaushawa, ba mu shaushawa ba, kenan akwai matsala. Kuma karci uku ne yanzu, unguwa uku ne wannan abun ya dama, shi ne unguwar ƴan daka, unguwar bakalam da unguwar nuvo kare. Kenan dan shi ne muka yi shawara da mu da ƙungiyoyi masu zaman kansu masu kamun gwamnati da kuma magajin gari na Maradi da masu unguwanni, aka yi maka yaran yau, aka ce to ya kamata a yi gaugawa unguwoyin nan a ma yaran da ke cikinsu shaushawa daga kai. Muna watan uwayen yara, masu unguwanni, malaman unguwanni, kowa da kowa ya su ba da haɗin kai don a samu yaran nan su fito kuma su a masu shaushawa.
A murnin haka ne gidan rediyon Murya Amurka ya yi samako a ungoyin da ake wannan allurai. Gani a unguwar Bagalam inda na ci karo da Malam Ahmadu Atai, wani mai gudanar da wannan shoshawa shin wai kakanin shoshawa ke tafiya a halin yanzu
suna hutuwa kadan kadan dai alhamdulillah yanzu kowa dai wani dai sun fara hutuwa suna hutuwa yara na musu
Allah yanzu kama yaran nawa kama shoshawa
ga yanzu mun kai wajen 45 wanda dai mun kama yara daga wata 9 zuwa shekara 14
ina kiran ka ga wani dai
eh to kira na na su hutu abinda zamu ce mutane abu ne na kiyaye a ciwon dusa kenan mutane su hutu uwayen daya su hutu da bubu su ka yaran su amusu
wannan shoshawa ta riga kan cutar dusa ga ƙaranan yara ta gama gari ce ba wani ko wani ga wani dalibi da na cikar da shi a wajen wannan shoshawa
alhamdulillahi
wace makaranta kake
eh kulbi
a maka allura ne
eh amman
akwai zahi
ba
me yasa ka zo ma allura
eh saboda tana magani
magani me
cututtuka ne cutar ado dusa
wani ɗaliban firamare kenan Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar
a gaida Shu'aibu Mani a ƙaramin hukumar Toro da ke jihar Bauchi ƙarancin maganin rigakafi ne ya kawo matsaloli da aka fuskanta da iyayen yara wajen karɓar rigakafi ga ƴaƴansu Amina Abdullahi Girbo na da ƙarshen rahoton
Karancin maganin rigakafin cutar hanta da na bakon dauro ya haifar da matsaloli kin karban allurar rigakafi a yankin karamar hukumar Toro wanda ya sa cututtuka irin su bakon dauro da sauran cututtuka suka samu matsuguni a yankin saboda haka kungiyar lafiya ta duniya da kuma UNICEF suka shirya wa wani taro a kauyen Balarabe domin zantawa da al'ummar kauyen jami'a asibitin Balarabe ta mana karin haske
da farko dai gaskiya mun gode sabil da zuwan ku sannan kuma muna bukatan hadin kai kuma daga jama'a da bada kokarin mu da ku kokarin mutanen gari in mun hada kai zamu ga nasaran abubuwan da ke tafiya a gaskiya matan ne dai suka fi sani amma muka musu bayani har da lokacin da za su dawo da wani rigakafi suka yi against wani cuta ne duk muka musu bayani wannan damuwa na cutan hanta din akwai shi a cikin rigakafin mu na yau da kullum kuma muna yin shi kuma muna gaya musu idan an yi da farko ka zo da farko an maka in an maka daga fata idan ka zo within 24 hours ne za a maka da na hepatitis da na hantan kenan to kuma duka muna gaya musu idan an yi din zamu ce mun miki na cutan kaza da kaza sannan muna bukata lokaci kaza ki dawo domin mu kuma yi miki na kaza kuma ga abubuwan da zaki ga in ma kaman penta da ake yi da dan zazzabi da wayansu dan koke-koken yara mukan yi mukan musu bayani akan cewa saboda rigakafi uku ne zai sa yaron ki dan dumin jiki zaki ga yana koke-koke ba yadda kika saba rike shi ba amma ki bashi dan paracetamol ko da paracetamol ko ba paracetamol ba damuwa zai yi yayin shi zai warke zai sake shi kuma godiya ga Allah da yadda muka fara don zuwa na da ni nake rike da RI din amma gaskiya bana ganin turn up don kullun da sai na bi gida amma godiya ga Allah yanzu akwai dan canji kadan dangane da dadin
jami'a a kauyen Balarabe kenan Jummai Tukur Muhammad Isiyaku yana daya daga cikin al'ummar kauyen Balarabe.
Ba duk din malabar cewa a kauyen yara saboda akwai rigakafin ciwon hanta ba. Wanda ba san wannan ba an fi sanin cewa akwai rigakafi na polio, to kuma rigakafi na tarin fuka. Shi ma abu ne wanda yake damun mutane da yawa. Dan shi dai kan mutane hankali ne iyaye har yanzu ya bazu. Wanda ba sani ba. In akwai wayar da kan mutane ko malabar su ga mutane ga mulki faruwa, to ya dace a sanar da mutane da sauransu don wani abun ba karamin illa yake wa al'umma ba. Domin ni na gani akan yayana kuma da yawa
daga ƙarshen tattaunawar hukumomin lafiya sun musu jawabi kuma sun fahimtar da su yanda za su kula da ƴaƴansu don su tabbatar sun samu allurar rigakafin yau da kullum Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Maula ta sidi maula ta Balarabe biya bara da dadi jama'a take wannan ya baka wancan ya dawo maka
wannan ka dan kenan daga cikin mutanen da cutar shan inna ta nakasta suka koma sana'a bara
to yanzu ina mafita kenan
allura polio ita ce mafita domin tana taimaka a kananan yara wajen kare su daga kamuwa da cutar shan inna cutar da kowa sheda ne ta fi kurarowa hamada mummunan hadari don mutane da yawa sun koma jami talau ciki tirtsitsi kafa lange-lange rafke yakan kai wasu ko an nade kafa su kamar alkaki babu inda suke iya motsawa walwalin waliyan walawa a rayuwa ya gagare su babu aikin yi babu babu sana'a buga kallon kafa ya gagara cin abinci ma sai da dabara kowace rana ta bizaro yawo kan keken guragu allazi wahidin alaba kuma samu sana'a kenan yawon bara wanda hakan ta faru ne saradiyar cutar shan inar kyamatar maganinta to amma da yake hali yayi an gano matsalolin da cutar shan inar ke haifarwa ya kamata iyaye ku farka ta hanyar karba yaran ku rigakafin cutar shan inna wato polio kenan domin ita ce hanya daya na kauce fada cikin waɗannan matsaloli
muryar amurka da cibiyar renan ta kayyade cututtuka tana kira ga iyayen yara gara ai
Ashin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu.
Ya sayyade kuma yin fada karo da masu sauraro na. Musamman ma iyayen yara karku ja da batuna. Cututtukan nan da ke nakasa yara amin su riga kafi.
To an gaida Zumai Ali da shirinta na lafiya. Allah ya ba mu lafiya gaba ɗayan mu. To yanzu kuma sai mu Baba Yakubu Makiri dan jin me jaridun gane ke ciki.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito uruci na mukaddashin hukumar lamuni ta duniya wato IMF da ake kira shi wato Minzu wanda ke ziyarar aiki a Ghana inda yake kira ga gwamnati da ta tsuke baki aljihunta ta tabbatar da bata kashe kuɗi fiye da abin da ta gindaya a cikin kasafin kuɗin ƙasar ba. Jaridar ta ce yanzu gwamnati tana nan tana kokari na maido da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar wanda ke tabarbare wato lokacin da ƙasar ta karɓo rance daga hukumar lamuni ta IMF din. Jaridar Delegate ta ce wannan abu ne ya sa mutane suna nuna damuwan su akan koyon lahkar borance da gane ta ya mata amfani. Jarida ta ce Minzu ya bawa gwamnati shawarar cewa ta yanke yawan rance da take karbowa wanda hakan da yana kawo raguwar wato tabarbarewar tattalin arzikin kasar kuma wannan babban cigaba ne da za a iya samu ta wannan fanni. Ita kuwa jaridar da Chronicle ta rawaito bayani ne na ministan kananan hukumomi da raya karkara Alhaji Collins Dauda inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar NDC mai mulki tana karɓo rance ne don saboda 'yan Ghana da ba su biyan haraji. Jaridar ta ce a faɗar Collins Dauda gwamnatoci na duniya baki ɗaya suna dogara ne akan haraji da suke karɓa na jama'ansu don yin ayyukan ci gaba, amma in kuwa 'yan ƙasa suka daƙile wurin biyan haraji to lalle ne fa ƙasa za ta samu koma baya wurin ayyukan ci gaba. Jaridar da Chronicle ta ƙara da cewa da yake ci gaba da bayanin sa, ministan raya karkaran ya ce tun da yake gwamnati da za ta dawo ta yi wa al'umman Ghana lissafi a kan wa'adi da suka bata a nan shekaru hudu to lalle ne fa ya rage nata ta san hanyar da za ta samu kuɗi ta zo ta musu aiki don ta zo ta musu lissafi. Idan muka lika jaridar Daily Graphic za mu ga ta bugo wani labari mai daga hankali inda ake samun ƙarin haifuwa tsakanin ƙananan yaran mata. Jaridar Daily Graphic ta ci gaba da cewa abinda ake nufi da hakan shine idan ana samun ƙananan yara 'yan shekaru 12 zuwa 13 har ma 14 to lalle fa ana samun ƙananan yara kenan suna haihuwa. Jaridar ta ce mata ne suke da kashi 51.2 a cikin adadin al'umman ƙasar Ghana wanda ya kai kimanin miliyan 25 kuma balagagun yaran mata suke da kashi 22.4 a cikin adadin matan. Jaridar Daily Graphic ta ce karuwar haifuwar balagagun yaran mata a cikin kasar da na tabbatar da cewa haiyar wannan abu ne na ci gaba da zama kalubale a cikin kasar. Sai kuma jaridar Ganyetas wacce ita kuma ta kawo labari akan ziyaran aiki da hukumar 'yan sanda ta jihar Greater Accra ta kai a ofisoshin manyan jam'iyyun siyasan kasar waɗanda suka hada da jam'iyyar NDC mai mulki da kuma babban jam'iyyar Amayya ta NPP a birnin Accra. Jaridar ta ce wannan ziyara ita ce ta farko a tarihin kasar tun lokacin da kasar ta rungumi demokaradiyya a jamhuriya ta hudu, kuma wannan ziyara zai karfafa haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da jam'iyyun siyasan don samun zaɓen watan Nuwamba lamun lafiya. Jaridar ta ce
da yake zantawa da yan jarida a ziyarar da ya kai wa manyan jami'an siyasan kasar. Komandan yan sandan jihar Accra, Dr. George Akufu Dampare, ya ce yan sanda dai za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki wurin sauya yanayin aikin yan sanda don ba jama'a kwarin gwiwa akan aikin nasu.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana a tarho mun tsakuro.
Assalamu alaikum. Sunana Nasir Uba Hamza daga Najeriya. Ina so in kira ƴan uwana ƴan Najeriya game da harkar wannan tsaro ta ƙasa. Eh, kamata a ce ɗan Najeriya, musamman ɗan arewa, musamman wanda yake jihohin nan namu na arewa maso gabas, yake wai yana kokantar nasarar da ake samu akan ƴan ta da ƙayar baya. Kowa ya sani da ba ma samun fita masallaci, ba ma zuwa kasuwa, ba ma zuwa ko'ina, saboda duk inda za ka je kana ɗarɗar. Amma kowa ya sani yanzu ana ɗan samun ci gaba, muna fita mu je neman abinci, muna fita mu je masallaci, muna fita mu je kasuwa, muna fita mu je wajen ƴan uwanmu. A hanya ba ka fargaba, amma a ce ba za mu gode wa Allah ba, mu gode ci gaban da ake samu. Ai, har yanzu a wasu kasashe wanda suka ci gaba ma kamar America, ta shiga cikin Iraki, ta shiga cikin Afghanistan, amma a wannan kasashe daina yakin aka yi, har yanzu bam yana tashi a Afghanistan, har yanzu bam yana tashi a Iraki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na BOA, mai magana Garba Ibrahim da Murmukahu Azali. Ga mutanen Najeriya, sun mu talaka wanda muke da gaggawa a rayuwarmu, kasancewar mun zaɓi wannan bawan Allah, mun roƙe shi Allah dare da rana, Allah ba mu shi kuma Allah ba mu shi. Amma mutane suna gaggawa har yanzu wai ba su tare kamun ludayin yana kwamcin. Idan za ku yi wa Muhammadu Buhari ya yi uzuri, bawan Allah nan ya tsarar da Najeriya a cikin alalaci, ya cin hanci da rashawa, ga yakin Boko Haram, ga kama karya Najeriya a mugun baki shekara wajen tun 1960. Wallahi mun ban da su sabbauna, babu wanda suka tsaya suka yi mulki da kanin su da Allah. Kusan yanzu fa a Najeriya nan an daina kwangilar gobe, an daina a rubuta kwangila a sashi kuɗi, an daina sata kuɗi ne kawai bawan Allah nan ke tara shi kuma zai tsaya mana ai. Don haka mu masa uzuri, tunda mun ce Allah zaɓa wa nabi su alheri, to fa dole ne fa duk abin da yake da shi akwai alheri. Yanzu misali akwai ya da ba komai ba ne za a yi kwanta a yau tafiya, amma mutum komai sai an koya masa.
To, da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kamar yadda aka saba, amma kafin mu karkare shirin gaba daya, bari mu koma mu ji labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ɗaruruwan sojojin Amurka ne ke aiki a ƙasar Iraki saɓanin adadin da suke da su a da. Ma'aikatar ta ce a da akwai jami'an da yawan su kai 3,550 a ƙasa waɗanda ke aikin horas da sojojin Iraki ɗin dabarun yaƙi domin ganin sun samu galaba ga 'yan ƙungiyar ISIS. Amma ma'aikatar ta ce yanzu adadin ya ƙaru zuwa 3,870, sai dai mai magana da yawan sojojin Amurka da ke Bagadaza, Stephen Warren, ya faɗa jiya Laraba cewa ina laifin ma a ce akwai ƙarin ɗaruruwan sojojin fiye da adadin da aka bayyana. Abin da ya ce waɗannan sojojin suna musayar aiki ne yayin da wasu ke zuwa wasu kuma na wucewa. Ministocin kula da harkokin cinikayya 12 ne daga yankin ƙasashen Pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwar kasuwanci a tsakaninsu. Sun cimma wannan matsayar ce a Auckland na New Zealand. Suka ce wannan yarjejeniyar zai ba su damar gudanar da harkokin kasuwanci tsakaninsu ba tare da haraji mai tsanani ba. Kana zai cire duk wani shinge da ka iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a tsakaninsu da ma sauran sassan duniya.
To, haka yake, sai mu ce san da kokari Laden. Masu sauraro duka-duka, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi, sai kuma an jima da yammaci za a ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukan abokan aiki, musamman ma shi Laden Ibrahim Ayawa da ya karanto mana labarai, sai shi Chubahiro Diodone wanda ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.